bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar Amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya kungiyar dattawan arewa ta NEF ta koka da halin rashin tsaro da shirin arewa ke ciki. A Jamhuriyar Nijar hukumar da ke kula da bunƙasa ilimi da kuma ayyukan hannu da fasaha a yankin tawa ta gudanar da taronta na shekara zuwa shekara. Za mu ji abubuwan da aka tattauna a wannan taron. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Iyalan bakar fata nan da 'yan sanda suka harbe har lahira a garin Atlanta da ke kudancin Amurka sun yi kira a jiya Litinin da a yi sauye-sauye a fannin ayyukan 'yan sanda bayan wannan harbi da ya faru a wani wajen sayar da abinci a ranar Juma'a da ta gabata. Mutuwar Rashad Brooks ɗan shekaru 27 da haihuwa, wanda ma'aikacin gidan sayar da abinci ne kuma mahaifin 'yan mata yara uku, ita ce kisa ta baya-bayan nan da ta auku akan wani amurke bakar fata, wacce ta kara dasa alamar tambaya kan yadda 'yan sanda ke amfani da ƙarfi da ya wuce kima ta kuma haddasa zanga-zanga a sassan Amurka. Matar Brooks Tomika Mila ta ce babu wani hukunci da za a yi da zai saka ta tai farin ciki akan abin da ya faru domin mai gidanta ba zai taba dawowa ba. Ofishin kula da ayyukan kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Fulton ya ayyana mutuwar Brooks a matsayin kisan kai, sannan binciken ya gano musabbabin mutuwarsa ya nuna cewa an harbe shi ne sau biyu a baya. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA ta dakatar da umarnin gaggawa na yin amfani da maganin malaria da shugaban Amurka Donald Trump yake tallatawa a matsayin maganin cutar COVID-19. Hukumar ta FDA ta ce akwai hujjoji da dama da ke ƙara bayyana waɗanda suke nuna cewa ta yiwu hydroxychloroquine da chloroquine ba sa iya maganin cutar coronavirus, sannan za su iya haifar da mummunar illa ga lafiyar jama'a da za a iya kaiwa ga mutuwa. Wasu bincike-bincike da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa magungunan ba sa iya warkar da cutar COVID-19, kana suna iya haifar da cututtuka a ciki har da bugun zuciya da kuma saukar jini. Wannan mataki na nufin cewa ba za a iya rika raba maganin daga mataki na tarayya zuwa jihohi da ƙananan hukumomi ba, wato da nufin yin maganin cutar ta coronavirus. Sai dai hukumar ta ce za a ci gaba da amfani da maganin wanda aka kwashe gwamman shekaru ana warkar da cututtuka irin su malaria da ciwon gabbai da shi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Litinin cewa karuwar waɗanda suka rabu da COVID-19 a baya-bayan nan a Beijing da aka gani alama ce da ke nuna cewa ko wuraren da suka yi nasarar shawo kan cutar ka iya fuskantar sabuwar barazanar barkewar annobar ta COVID-19. A yayin jawabin da ya saba yi wa manema labarai a jiya Litinin, Sakatare Janar na WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce Beijing ta shafa kwanaki 50 ba tare da bada rahoton samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar ba, amma duk da haka tun a makon da ya gabata an tabbatar da cewa an samu sabbin mutum 100 da cutar ta harba. Tedros ya kuma ce ana binciken asalin inda cutar ta barke a Beijing, yana mai cewa cutar na ci gaba da ƙaruwa a wasu wurare. Dakarun Sudan ta Kudu sun ce sun kashe Cabinho Wall, shugaban wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye da ta bulla a kasar. Kisan Wall na zuwa ne makonni kaɗan bayan da ya yi barazanar kifar da gwamnatin shugaba Salva Kiir. Kakakin sojojin kasar Manjo General Lu Ru Kong ya faɗa wa VOA cewa an kashe Cabinho Wall a Gok ne a ranar Lahadi da misalin ƙarfe 8 na dare a wani ƙauye da ake kira Ayen Mayer da ke ƙaramar hukumar Rumbek a jihar Lagos. An dai kwashe kwanaki sojojin kasar ta Sudan ta Kudu suna fafata da mayakan sabuwar kungiyar 'yan tawaye a cewar kakakin sojojin kasar. Ya kara da cewa an kashe mayakan wal uku da wasu fararen hula biyu yayin wannan arangamar. Kusan makonni biyu da suka gabata ne Yawul ya ayyana tawayensa inda ya ce zai yaki gwamnatin shugaba Kiir ya kuma hambarar da ita daga kan mulki. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin India da su yi maza-maza su yi watsi da tuhume-tuhume da suke yi wa waɗanda suka gudanar da zanga-zangar adawa da shirin nan na bada takardar izinin zama ɗan ƙasa wacce suka ce ta nuna wariya. Kungiyar ta yi kira ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin a cewa Human Rights Watch wacce kungiya ce mai zaman kanta. ‘Yan sanda da sauran hukumomi sun nuna son kai a tuhumar da ake yi kan wannan tarzoma wacce ta faru a birnin New Delhi. Su dai ‘yan sanda sun yi amfani da dokokin da suka haramta ayyuka na ta’addanci da furta kalamai da tarzoma wajen tsare ɗalibai da masu fafutuka da sauran waɗanda suka fita zanga-zangar wacce ta nuna adawa da gwamnati. Amma a duk lokacin da wani rikici ya ɓarke wanda ya shafi magoya bayan jam’iyyar Hindu ta BJP mai kishin ƙasa, hukumomin kan yi biri su ke ɗaukan irin wannan mataki a cewar ƙungiyar ta Human Rights Watch. Ko da yake hukumomi sun yi nasarar tarwatsa masu zanga-zangar bayan da aka saka dokar kulle sanadiyar cutar coronavirus a cewar Human Rights Watch, amma daga baya sun bibiyi masu zanga-zangar suna kama su inda suka rika tuhumar su da laifukan furta kalamai da tada husuma.
Kowa ma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai rahotannin da muke tafe da su. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda kungiyar dattawan Arewa ta NEF ta koka da halin rashin tsaro da shiyar Arewa ke ciki, tare da zargin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gazawa wajen magance wannan matsalar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja.
A wata hira ta musamman da ya yi da manema labarai a Abuja, mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim Baba Ahmed, ya yi ƙarin bayani akan wani jawabi da shugabannin dattawan Arewa suka fitar, inda kungiyar ta ce ta damu matuƙa akan yawaitar hare-hare da asarar dukiyoyi da ake yi a arewacin ƙasar. Dr. Hakim Baba Ahmed ya fara da cewa,
ga alama fa tsaro ya fara kwace ma shugaban ƙasa Buhari, tsaron Najeriya ba a musamman ma Arewa. Muka nuna cewa ya kamata duk abin da shugaban ƙasa Buhari zai yi domin lalacewan ya fara kai lalacewa wata hudu kenan. Har yanzu gashi ya zo ya kai tun ana ganin abin nan nesa yanzu mutanen nan sun yi ƙarfi, ba su tsoron hukuma, ba su tsoron gwamnati, ba su tsoron kowa, inda duk suka ga dama suke kawai suna mana abin da suka ga dama. Kuma wai akwai gwamnati, ba mu jin komi sai dai kawai a ce shugaban ƙasa Buhari ya ce bai ji daɗin wannan abu ba, koko ya ce a je a yi kace-kace da su, koko ya ce yanzu za su gani, mu dai ba mu ga komi ba. Har ya kai yanzu matakin da jihar Katsina yara samari sun fara zanga-zanga suna tsara hanyoyi suna cewa ba su yarda ba kalamai marasa daɗi da ake ma shugabanni.
To dokta, kun taɓa kai wannan kuka ga shugaba Muhammadu Buhari a matsayinku na ƙungiya?
A da dai lokacin da shugaban ƙasa Buhari yana mulkin shi na fari kafin a sake zaben shi, muna zaman lafiya da shi duk lokacin da muka nemi mu ganshi, kuma muna da wani shawara muka bayar. Kalilan ne cikin abubuwan da muka bayar shawara muke gani ana yi, amma duk da haka na ɗaya dai wannan bawan Allah mutumin Arewa ne, na biyu mun san cewa ƙuri'un mafi yawa da suka bashi nasara, Allah ya bashi nasara, ƙuri'un da suka kai shi bila na ayan Arewa ne. A matsayinmu mu 'yan Najeriya ne, amma masu kishi duk abin da ya shafi Arewa, kuma mun san ya san ƙoƙarin da muka yi na taimaka mashi ya yi nasara ya zama shugaban ƙasa. Mukan je wurin shi wani lokaci mu ce a gyara nan, a yi wannan, a yi kaza, a yi kaza. Har je kai inda ba ma wani magana tsakaninmu da shi, saboda ko mun neman ba ganin shi za mu yi ba.
Menene mafita a yanzu?
To na fari dai shi ne abinda mu muka fara yi. An yi shiru da ana ta Allah ya isa wannan cewa su su dai wasu yafe, wasu na cewa a yi addu'a, wasu duk addu'a yana da kyau. Allah ya isa ba ya da kyau. Ba wai ba ya da kyau ba, amma yana so ana so a kai sai ka kure karfinka hasbunallahi wa ni'mal wakil. Sai an fi karfinka gaba ɗaya ba inda aka yi. A yanzu halin da ake ciki, muna cikin kakani kayi, domin ga alama wannan abu karuwa yake yi. Saboda haka matakan da duk za mu ɗauka wanda ba su karya doka ba, ba su kuma tozarta gwamnati ba, ba su kuma ƙara mana rashin tsaro da wani damuwa ba, to ya kamata a ɗauka.
To sai dai a wani mataki ne mai da martani ga wannan batu na shugabannin dattawan Arewa, wata takarda da ta ɗauki sa hannun Sani Adesina wanda shine mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari yayi watsi da dukkanin batutuwan da kungiyar dattawan arewan ta bullo da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda hukumar da ke kula da bunƙasa ilimin boko da kuma ayyukan hannu da fasaha a yankin Tawa ta gudanar da taron shawarorinta game da yadda ilimi ke tafiya a yankin. Karo dai na takwas kenan da ake gudanar da wannan taron, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilinmu a yankin Tawa, Haruna Mamman Bako.
Malam Aliyu Abubakar Larios, magatakaran da'irar birnin Tawa, shi ne ya so madaukar magana domin yin jawabi wa mahalarta da sun ka hada da hukumomi na jihar Tawa, sarakunan gargajiya da shugabannin hukumomin karatun boko na jihar Tawa, inda ya yi musu marhabin da hadewa a wurin wannan taron. Daga nan sai wakilin sakataren dindindin na ƙasa na majalisar koli ta hukumar karatun boko da koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha a cikin makarantun nan boko, Alka Lawan Ibrahim, yana mai cewa hal akari da muhimmancin karatun boko da koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha da ke tallafawa domin yaƙi da zaman banza da ma rashin aikin yi. Shi yasa shugaban ƙasa Alhaji Isuhu Muhammadu umurtar ministan ilimi mai zurfi domin samun ci gaba da ya kai kashi 40 cikin 100 na bada horo a makarantun nan koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha kamin nan zuwa shekara 2021, domin yana cikin tsarin gwamnati na sake rayar jamhuriyar Nijar. Haka ma zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin wannan ƙasar, kamar yadda yake tsare a jadawalin gwamnatin da Prime Minister Brijji Rafiyi ya gabatar wa majalisar dokoki na ayyukan da ya kamata a yi na tsawon shekaru 5. A nasa ɓangare, Malam Musa Abdurrahman, gwamnan jihar Tawa, a lokacin da ya ɗauki magana cewa ya yi, yana da cikakken yakinin cewa membobin hukumar jihar Tawa na karatun boko da bunƙasa ayyukan hannu da ma raya fasaha a makarantun nan za su ba da cikakken goyon baya a wurin wannan taron. Taron majalisi na hukumar karatun boko da bunƙasa usaha da koyon aikin hannu na bada nasa ra'ayi game da tahiyar karatun boko da bunƙasa bada horo da ma ayyukan hannu da na fasaha. Za a gabatar muku da fannoni guda biyu. Na farko dai za a gabatar muku da halin da ake ciki a wannan jihar ta Tawa game da karatun boko da koyon ayyukan hannu da ma na fasaha a cikin makarantun nan boko. Kasancewa ababen da za a tantanna a kansu a wurin taron, yana mai tabbacin cewa waɗanda ke halartar wannan taron sun ƙware a cikin nasu ayyukan. Shi yasa nake mai kyautata zaton cewa wannan taron zai cimma gagarumin nasara. Wannan taron na majalisi na takwas na hukumar karatun boko da bunƙasa ayyukan hannu da na fasaha a jihar Tawa na zuwa ne kwanaki kalilan bayan komawar ɗan makaranta a azuzuwansu a ranar 1 ga watan Yuni nan da muke ciki, bayan sun share watanni 2 a gida saboda allubar mashako ta coronavirus. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla, har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar, inda matasa 'yan asalin yankin da magaram masu fafutukar ci gaban yankin a ƙarshen wata ƙungiyar su da ake kira CADRZ suka bayar da taimakon wasu kayayyaki a yakin da ake yi da cutar corona a yankin na Damagaram, kamar yadda wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta yi ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kimanin takunkumi 8,000 ne da kalkuleto guda 200 ƙungiyar ta bayar zuwa ga hukumar ilimi ta jihar Damagaram. Wannan agaji na daga kampen ɗinsu da suke shirin yi na yaƙi da cutar coronavirus da suka mataken Damagari ɗaya takunkumi ɗaya. Ali Acibilli shi ne wakilin ƙungiyar, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Nama zama da kujiya da suka haske da mu kudin ba da wannan taimako na tabbata da tafakilatris duka yana cikin wani tsari da wannan ƙungiyar ta mutu don ake cewa yan zambe ruwa ni ba bai kenan yaki ne muke da wannan cita wanda kowa ya sani Allah duniya ne gaba daya kuma take kashi rayuka shine muka yi kura muka yi wannan kokari dan mu kagudu mu anan ta da magana kuma ban ci shiga mun akwai kike jiwa da kun je take yi wannan yau da shi da muka amma muka da mutane wanda kuma yana daya daga cikin demokon da kun je cikin fada
mai martaba sultan na da magara Alhaji Abubakar Sanda ya yaba da kokarin da wannan matasa suka yi na kawo wannan taimako
daukan wannan nauyi a turance da ake cewa farinage da wannan haduwar kungiyoyi da suka yi su taimaka bisa wannan alloba ta coronavirus taimako ne mai mahimmanci saboda irin yadda abubuwan ne yake aibu a duniya kowa ya kamata a ce kawo goyon bayan shi ka gudunmuwar shi domin yi yadda za mu yaki wannan alloba to lalle wannan jiha zai bada shi zuwa ga duka ma'aikatu da aka zana kuma muna fatan wannan taimako da aka bada ya je wajen wanda aka nufa da su mun tabbata haka ma zai yi wa kana kuma muna fatan su yi amfani da shi kuma muna fata Allah ya dauke mana wannan alloba ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali
gwamnatin jihar da magaran Isa Musa da ya jagoranci bikin ya ce taimakon ya zo daidai lokacin da suke kokowa da wannan cuta ta coronavirus
taimakon sun ta kawo shi ne daga hannun ma'aikata ɗan jihar da magaran waɗanda sun ka kawo mu wannan karfi na kirsa abin da ake kira nan su 200 da kuma Barrett Kuma wanda sun ka ce sun aiko shi ne don haɓa da NCEG da LDT wannan taimakon sun kawo man kafin ne a cikin kowannen kokowa da kuka yi na ya yi ma al'umma wannan mugun ciwo da haddadi al'umma gaba daya ta duniya
gwamnan ya kara da jan hankalin al'umma kan su kiyaye dukkan matakan da aka gindaya musu na yaki da wannan cuta
in mun kaji ba yanzu na satan nan ga biyu sai mu ci alhamdulillah da irin kokarin da mutane sun ka bada da hadin da kan sun ka bada ya sa yau Allah madaukakin sarki ya saurari addu'an mu shiwayin mu ciwo wannan alhamdulillah sannu dai yana ne yana shan baya amma muna kara sana mutane har yanzu da kai saura kada a shagala a ci gaba da yin wannan abin da aka ce saboda kiyaye al'umma gaba daya
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
to a gaida Tamara Abari kafin mu ci gaba sai a shagata da wannan
Oh,
To karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamey a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirinsa na kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ba wanda ba awa ka sace. Darago da radda masu yan zama. Hadi wani goma. Mola wada ka, san wada ko jami.
Kowa ya bar gida. Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Musa Barmo Abubakar, wani matashi dalibi da asalin ƙasar Nijar da ke ƙasar India. To gare ka bago.
Da koyi mata ma da ake turowa.
Nijar ba ta da wata alaka da inda ake tura dalibai, haka mata su ma su je can su yi karatu wani harkar medicine ko su yi wani harkar computer science, dan ka san an san ana cewa India ta shahara akan kan darussa da ake bada na harkar likita haka.
Haka ne. To abin da ya faru a can Nijar din ma da koyi scholarship da ke turo dalibai nan ga. Kenan wasu suna zuwa ta ga hannun wannan scholarship ne. To amma matsalar scholarship ne an kama mutum ba tabbas bane makarantar da yake so yi za a kai shi ba, yalla ana iya kai mutum cikin wani kauye karatu ko kuma wani wuri yake da nisa da birni.
Ya za ka taimaka ma matasa kamar yanzu an Nijar wanda su ma suna son zo ko masu sauraron mu, wani a wata shawara za ka ba su kafin su baro inda suke?
Shawara da za a ba mutane dai kafin su baro can din su zo nan India din, ya kamata mutum ya gane da in dai bai da isasshen kuɗi da zai rika kansa, gaskiya ya canza shawara ne wani gari daban. Tunda nan ga garin ne yadda ya kasance, yan garin ma ba isasshen aiki suke samu ba. Kenan dai mutum na karatu ne, ba wani kana karatu kana aiki kana samu kuɗi da ke shigowa, sai dai ko kashe-kashe kaɗai ke mutum ke yi. Kenan nan kuma rayuwar ta kasance da su injiyoyin ma da kansu kamar ba su waye ba, ba su san abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ba. Wata ran sai mutum ya haɗu da wani ba injiya wanda bai ma san ba ɗan Afirka, bai san kushi kawai ya ga bakin mutum ma abin ma mamaki yake ba shi.
Iko Allah. Yanzu ga kamar ga wata kamar kana buƙatar shika na wazance a kuɗin mu na Nijar ko ince kuɗin Amurka. Yanzu ga wata zaka buƙata kamar dala nawa haka idan kana so ka biya kuɗin abincinka da kuɗin abincinka da komai da haka zamu ci?
To da kuɗin abinci da kuɗin haya da komai dai. To a wata dai akalla dai wani $500 zuwa $700 haka ne dai.
Da kuɗin haya da abinci da komai.
Haka ne.
Hira, wani sako gare ka yanzu ga in ce ga shugabannin mu wanda suke sauraron mu a Nijar da makwabtan mu.
To abinda mutane kamata su gane dai da kamar sanin gari ta gawaje ya bambanta da sanin gari da in mutum ya shigo cikin sa. Kenan ba za a hana mutane, kamar ba za a yi advice mutane ga su zo inda ya karatu ba, amma in mutum zai zo ya kamata ya san abin da ke faruwa cikin garin, kenan mutum ya shirya saboda haka nan.
To nagode kwarai. Yanzu kuma zan maka tambaya ta gaba, ita ce yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar jama'a, ku wani mataki ka dauka domin ku kare kanku, kuma ya cutar take yaduwa a can kasar India?
To a nan kasar India har yanzu dai mutane suna cikin lockdown, tunda lamarin corona din ya shigo an ka haka na komai da komai dai, sai dai kwanakin gadi ake samun dan sauki dai, ana dan bubude kun shaguna. Tunda gaskiya gari din ne jama'a sun yi yawa, kenan dole ne yaduwar corona din sai samu ya dan yawa. Mu dai yadda muke dai mutane ba su huta, kowa yana gida, sai dai duk abin da mutum ya bukata mutum ya kira da kuma masu kawowa sai ana kawo ma mutane shi a gida. Makaranta ma ba mu zuwa tun ya kai wata nawa, karatun duka saman online muke yin sa. Kenan kowa na gida, muna karatu, malamai na gidansu, kowa na gidan shi ana karatu, haka muke karatu, haka muke jarabawa.
To yanzu idan ka kammala wannan karatu ka koma kasar Nijar, wani buri gare ka idan ka kammala karatu ka koma a Nijar?
To abin da nake buri na shine karatun gama ina ƙara wannan masters din ba zan tsaya ba, sai na samu na yi PhD ina. Tunda in mutum bai da PhD mutum bai da inci ya karantar da a can jami'a garin mu. Kenan so nake in na samu na kare karatu na kammala audu abubuwan da nayi, Allah ya samu budi in na je garin mu ina karantatawa a jami'an mu, kuma sai in bude kamfani na harkokin computer science da sauran abubuwa hakan ga. Kenan a can cikin daliban da nake karantar da a can jami'a, in mutum ya gama talent wanda busne da zai gadin dinsa ba kenan ina iya doko su ina iya zabo da saura daga cikin su ina kawo su a company na ina ba su guidance da saura abubuwa domin su samu su muri ilimin su dake gare su
kenan yanzu dai sai mu ce ma jami'ar ta wata shirya akwai doctor na bisa hanya
yawa doctor na bisa hanya
okay to nagode kware kuma Allah ya kara ba da sa kuma ya kara kiyaye kuma Allah ya sa ka cimma burinka
amin
To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar dan asalin kasar Niger mazaunin kasar India mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin kowai bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika dake birnin Washington DC mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Leta wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa dokar amfani da takunkumi a illahirin makarantun sakandare da jami'o'in kasar. Bayan da aka gano bullar kwayar cutar corona a wasu makarantu biyu da ke birnin Yamai lamarin da ya sa hukumomi yanke shawarar rarrabawa dalibai kyallayen rufe hanci kyauta sannan an umarci shugabannin makarantu da gwamnonin jihohi su zuba ido don ganin an mutunta wannan mataki jaridar Le Courrier na cewa a yayin da dambarwa ke karfafa bayan handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro wani rahoton bincike a game da yadda aka aiwatar da kasafin kudaden shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar Niger a matsayin kasa ta 100 daga cikin kasashe 117 na duniya wajen rashin bin ka'idar amfani da irin waɗannan kudade jaridar na cewa matsayin na Niger a wannan rahoto na nunin babu haske a game da yadda aka aiwatar da kasafin kudaden na shekarar da ta gabata jaridar L'Actualité ta bayyana cewa kungiyar lauyoyi ta kasa ta maka ministan shari'ar Niger Mor Amadu Akotu saboda zargin sa da yiwa lauyoyi kazafi jaridar ta ce da yake mai da martani a washe garin wata sanarwar kungiyar lauyoyi ministan shari'a ya bayyana lauyoyi a matsayin masu sana'ar daurewa ƙarya gindi abin da ya harzuka wannan kungiya mafari kenan ta shigar da ƙara a gaban kotu saboda abin da ta kira shafakashin kaji mun rufe da jaridar Le Républicain wacce yake cewa annobar cutar COVID-19 ta haddasa wa fannin yawon bude ido asarar miliyan 10,011 na sefa a tsawon watanni biyu kacal a jamhuriyar Niger jaridar ta ce matakin rufe gidajen sauke baki da gidajen cin abinci da na shan barasa ya janyo wa waɗannan wurare tafka mummunar asara kafin gwamnatin ta Niger ta ba da izinin sake bude su a ranar 2 ga watan Yuni lamarin da kai tsaye ke shafar ma'aikata da iyalansu suna Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da yanzu muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sufa Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan ofishin mu dake birnin Yamai